الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 26 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan 1 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sunanul Usul ila mabahis ilmi al-usul fi tauhidillahi wa ittiba'ir rasul na Sheikh al-Imam Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau bada fi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am to a takaice dai jeki gidanku kalima ce wanda tana iya daukan saki in mutum yayi nihin saki idan baya nihin saki kuma ba a daukan ta a matsayin saki kinaya ce kenan ita kuma kinaya sai an tambaye ka me kake ni da wannan kalima da kai dalilin da ke nuna cewa jeki gidanku in kai nihin saki saki ne shine hadisin wato ibnatul jawn wata mata ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura a lokacin da aka kawo ta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya kusance ta sai ta ce masa a'udhu billahi minka ina neman tsari da ubangiji na game da kai an ce wasu suka lakanta mata haka cewa ta fada masa ai babu kalimar da manzon Allah yake so sama da wannan kalima ita ko bata san ba kamar yadda Hausawa suke fada jawon gari sai ta fada masa wannan kalima ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsari da ubangiji na game da kai manzon Allah sai ya ce tabbas kin nemi tsari da mafaka wanda ta zama wajibi a baki mafaka manzo Allah sai ya ce il haqibi ahliki je ki gidanku ni manzo Allah yake nihi da je ki gidanku saki ne shi ya faɗa mana cewa duk wanda ya nemi ku bashi tsaro da kariya da Allah manzo Allah ya ce to ya zama wajibi ku bashi dan haka da ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsari da kariya da ubangiji na game da kai manzo Allah ya ce tabbas wato kin nemi tsari da ubangijin da ya cancanta ya zama wajibi a baki tsaro da kariya manzo Allah sai ya ce mata il haqibi ahliki ma'ana je ki gidanku yake nihi yana nihi ya sake ta kuma je ki gidanku din baka nihin saki ba saki bane dalilin da ke tabbatar da haka shine hadisin Ka'ab ibn Malik hadisin yana cikin sahihai a lokacin da shi Ka'ab ibn Malik da Murara ibn Rabi da Hilal ibn Umayya da basu halarci yakin Tabuka kuma babu wani uzuri tare da su wanda zai hana su fita yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida Madina munafikai sun zo suna kawo uzuri cewa ai ne kaza ya hana ni ya Rasulullahi fita wannan ya kawo udurinsa manzon Allah ya ce masa je ka, wannan ya kawo Ka'b ibn Malik da shi da wannan ɗan uwansa guda biyu Hilal ibn Umayya da Murara ibn Rabi suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakikanin gaskiya, babu wani uzuri da ya hana su fita yaki, kawai niyya ce ba su yi ba. Har shi Ka'b yana cewa wallahi ba a taba samun lokaci a rayuwata wanda na mallaki raƙumma biyu cewa na wani sama da wannan lokaci. Manzon Allah ya ce to ku je ku zauna mu ga yadda Allah zai kasantar da lamarinku. Shi ne aka sanya musu takunkumi wajen kwana 50. To a lokacin da aka sanya musu takunkumi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika musu cewa kowa daga cikinku ya kaurace ma iyalinsa. To shi ne Ka'b ya ce a je a tambayo masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin yana nihin su rabu da iyalin nasu. Manzon Allah ya ce a'a, ni dai ina nihin cewa ku kaurace musu. To a lokacin nan Ka'b ibn Malik sai ya faɗa ga matarsa, ya ce mata ilhaqi bi ahliki, je ki gidanku. Me yake nihi je ki gidanku? Je ki gidanku ki ci gaba da zama har mu ga abinda Allah zai kasantar da shi game da lamarin. To dan haka kalima ta je ki gidanku in kai nihin saki saki ne, in ba kai nihin saki ba kuma ba saki bane. Dan haka cewa uwayenta su ce ai saki ne wannan, kwata kwata bai taso ba, saki ai ba a hannunsu yake kuma a hannun miji yake. Shi za a tambaya ne kake nihi da wannan kalima. Na'am. Ba da cin hanci haramu ne. Kwata kwata haramu ne mutum ya gabatar da wani abu domin a bashi wani abu wanda bai cancanta ba a bashi, ko kuma a bashi wannan domin a ije masa abinda ya zama wajibi a kan shi. Daman shi cin hanci ɗaya biyu ne. In ma mutum domin a bashi abinda bai cancanta a bashi, ko kuma domin wato a sauke masa abinda ya zama wajibi a kan shi, to shi cin hanci kwata kwata haramu ne. A inda malamai suka yi rangwamen cewa na halatta mutum ya ba da wani abu a matsayin wato ya ba da wani abu na cin hanci, wanda in ya ba da kuma baya da laifin ba da cin hanci, amma shi wanda ya karba yana da laifin karbar cin hanci. Shine a lokacin da wato aka tsangwame ka, za a tsangwame ka game da addininka, ma'ana ba za a bar ka ka gudanar da addininka, dole sai ka ba da wani abu. Misali ka zo wa'azi, ba za a bar ka ba kai wannan wa'azi sai ka dan gabatar da wani abu wanda yake na gaisuwa, kamar yadda suke cewa gaisuwa ba gaisuwa ba ce cin hanci. An gane ko? To a wannan lokaci kana iya badawa, ko kuma ya kasance za a zalunce ka a dukiyarka ko mutuncinka ko rayuwarka, za a taɓa lafiyarka, to a nan kana iya bada wani abu domin ka kubutar da addininka, ka kubutar da mutuncinka, ka kubutar da dukiyarka, ka kubutar da rayuwarka. Shi wanda ya karɓa ya karɓi cin hanci, amma kai ba ka da laifin ba da cin hanci. Kamar yadda Ibn Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda an tsare shi a ƙasar Habasha, za a zalunce shi sai da ya ba da dinari biyu sannan aka bar shi. Wannan shi ne da sauransu dalilan da malamai suke cewa lalle in har mutum yana tsoron za a zalunce shi a dukiyarsa ko a mutuncinsa ko a rayuwarsa, ko za a tsangwame shi game da addinin shi, to anan yana iya gabatar da wani abu. Shi wanda ya karba ya karbi cin hanci, amma shi wanda ya bayar baya da laifin ba da cin hanci. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun shiga rukuni na shida daga cikin ginshikan wato imani, shine al-imanu bil qada'i wal qadar, wato imani game da hukuncin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da alƙadarinsa. Kamar yadda bayani ya gabata, wato imani da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa wato yana da martabobi guda shida, wannan martabobi guda hudu, wanda imani da hukuncin Allah da alƙadarinsa baya tabbata, dole sai mutum ya gina shi akan waɗannan martabobi guda hudu. Wanda martaba ta farko, kamar yadda bayani ya gabata, shine wato shine kenan yin imani game da cewa Ubangiji Ta'ala ya sani dukkan komai, samanni da wanda yake rasheshe, da duk abin da zai iya yiwuwa da ma abin da ba zai yiwu ba, Ubangiji Ta'ala ya kiwaye da kowa da komai ga sani. Ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance. Wannan ita ce martaba ta farko kenan. Kenan sai mun yi imanin cewa sanin Allah Subhanahu wata'ala ya kiwaye kowa da komai, ma'ana Allah ya kiwaye kowa da komai ga sani. Kenan ya san dukkan abubuwa waɗanda suke samu a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai. Ya san dukkan abubuwa waɗanda suke rasassu, duk abin da aka rashe shi Ubangiji Ta'ala yana sane da shi, ma'ana ya san adadin halittun da suka rasu tun farkon duniya har izuwa yau, kuma ya san waɗanda za su zo, wanda suke raye a yau samanmu, kuma ya san waɗanda za su zo nan gaba har izuwa kiyama, ma'ana duk wani abu wanda yake samanmi da wanda yake rasheshe da me yiwuwa da wanda baya yiwuwa, Ubangiji Ta'ala ya kewaye da saninsa. Ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance. Dalili akan haka shine fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ash-shahid wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Lalle Ubangiji Ta'ala ya kewaye dukkan komai ga sani. Martaba ta biyu shine kitabatullah ta'ala li kulli shay'in mimma huwa ka'inun ila yawmil qiyamah. Sai mun yi imani da cewa Ubangiji Ta'ala ya rubuce dukkan komai abinda zai wakana har izuwa kiyama. Duk abinda zai wakana har izuwa kiyama tuntunin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya rubuce shi. Dalili akan haka shine fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dake cikin suratul Hajj, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir. Ubangiji Ta'ala yace shin baka san da cewa Ubangijinka na da sanin duk abin da ke cikin sammai da ƙasai gaba daya? Sai yace inna zalika fi kitab, lalle duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai yana rubuce, yana tabbace fi kitabin a cikin wani littafi, shine lauhul mahfuz. Inna zalika 'ala Allah yasir, kuma wannan abu ne mai sauki ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, rubuce dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu na halittu, abu ne mai sauki ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Haka kuma ya faɗa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dukkan komai gaba daya Ubangiji Ta'ala yace mun kididdige shi, mun tabbatar da shi a cikin littafi, ma'abucin bayani shine lauhul mahfuz. Kuma haka can ya faɗa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Shine yace wa indahu mafatihul ghaibi, wato makullan ghaibu a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala suke. An gane ko? Mafatihul ghaib, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana su ne abubuwa biyar da Allah ya ambata a ƙarshen suratul Luqman, inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimul khabir inna Allaha alimun khabir. Shine yace wa indahu mafatihul ghaib, wato mabudan gaibu, ma'ana makullansu na ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, shi kadai ya san duk wani abu wanda yake na gaibu, kamar yanda ya faɗa kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, kamar yanda ya faɗa walillahi ghaibu samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu. Shine yace la ya'lamuha illa hu, ba wanda ya san da su face shi Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri, shine Ubangijin da ke da sanin dukkan abin da ke cikin sarari, wal bahari, da duk abin da ke cikin teku Ubangiji Ta'ala na sanar da shi. duk abin da yake cikin sarari da duk abin da yake cikin teku Ubangiji ta'ala na sanar da shi. Sai ya ce wa mata su kudu min waraqatin illa ya alamuha wala habbatin fi zulumatil ardi. Shine ya ce ganyen itaciya ba zai fadi ba face Ubangiji ta'ala na da sanin faduwarsa. Duk ganyen da ka sani daga cikin icce ya ciro zai kai kasa, to Ubangiji ta'ala yana sanar da shi, ya san ganyen itaciya kaza a wuri kaza a lokaci kaza, wato ganyen kaza zai fadi, adadin ganyen Ubangiji ta'ala yana sanar da su. Shine yace wa mata su kudu min waraqatin illa ya alamuha, wani ganye na itaciya bai isa ba ya saraya face Allah yana da sanin sarayarsa. Sai yace wala habbatin, ko wata kwaya dake faduwa fi zulumatil ardi, a cikin duhai wanda yake na kasa. An gane ko din ma kwayar da ta fado daga jikin ciyawa ko itaciya wadda za ta fadi kasa, Ubangiji ta'ala na sanar da ita. Ko kwayar da manomi zai yi rami a cikin kasa ya yi shuka, duk kwayar da zai saka adadinta Ubangiji ta'ala yana sanar da ita. Shine yace wala ratbi, yace ba danya ba, wala yabisin, ko busassa, illa fi kitabin mubin, face yana rubuce yana tabbace a cikin littafi ma'abucin bayani, shine lahul mahfuz. Ganyen icce bai isa ba ya fadi face tuntuna Allah ya rubuce shi, yana cikin lahul mahfuz. Haka kuma ya fada ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Ubangiji ta'ala yace duk abin da ke samuwa na musiba a ban kasa, Ubangiji ta'ala yace bai samu ba. Wala fi anfusikum, ko a karan kanku, ma'ana abin da ke samun ku na musiba bai same ku ba, illa fi kitabin, Ubangiji ta'ala yace face yana tabbace a cikin littafi tuntuni mun rubuce, qabla an nabra'aha, kafin mu halicci halittu tuntuni mun kaddara abin da zai same su. Sai yace inna zalika 'ala Allah yasir, lalle yin haka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu ne mai sauki. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa mana cewa farkon abinda Allah ya halitta daga cikin halittunsa gaba ɗaya shine alƙalamin kudura. Da Allah ya halicci wannan alƙalami, Ubangiji ta'ala ya ce masa uktub, irrutu. Alƙalami ya ce ya Ubangiji na ni zan rubuta. Ubangiji ta'ala ya ce masa uktub kullama huwa ka'idun ila yawmil qiyam, rubuta duk abin da zai kasance har izuwa kiyama. A lokacin nan alƙalami ya gudana yake rubutu, sai da ya rubuce duk abin da zai wakana har izuwa kiyama, tuntunin Ubangiji ta'ala ya rubuce daidai da motsa kafa da za ka yi, tunan Allah ya rubuta shi. Kuma wannan rubutu da Allah ya sanya alƙalami ya yi kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara 50,000, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50,000 ali. Sai yace wa kana arshuhu al-ma, Ubangiji ta'ala ya rubuce duk abin da yake nihin kaddara ma bayin sa kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara 50,000. Manzon Allah yace a lokacin nan al-arshin sa wato na kan ruwa. To dan haka wannan shine martaba na biyu, sai mun yi imani da cewa dukkan komai da ka sani abinda zai kasance har izuwa kiyama tuntuni Allah ya rubuce shi, Allah ya riga ya rubuta komai, ya gama, alƙalami ya bushe. Sannan martaba ta uku shine wato mashi'atullahi ta'ala annafiza, ma'ana sai mun yi imani da mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wadda take mai zarcewa a cikin halittunsa. Shine malamai suka ce fa inna ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, muyi imani da cewa duk abinda Allah ya so ya nufata to shi zai kasance, amma duk abinda Allah bai so ba bai nufata ba, bayan da za a iya kasance. Sai muyi imani da wannan martaba ta uku, mashi'ar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana komai yana gudana ne iya san Allah subhanahu wa ta'ala da nufinsa. Duk abinda Allah ya so ya nufata shi yake tabbata, duk abinda Allah bai so ba bai nufata ba, bayan da za a iya kasance. Ko da duniya za ta hadu gaba ɗaya akan abu, to ta yi kaɗan ta samar da abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai nufata ba. don haka ya fada liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ubangiji ta'ala yace naga wanda yaso daga cikin ku ya daidaita akan tafarki madaidaici, sai yace wa ma tasha'una, abinda kuke so ba zai tabbata ba illa an yasha Allahu rabbul alamin, sai idan Allah ubangijin halittu ya so haka. Martaba ta hudu wato shine khalqullahi azza wa jalla lil ashiya'i kulliha wa ijadiha wa qudratihi al-kamila ala zalik. Sai mun yi imani da cewa kowa da komai gaba daya halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma shi ya samar da komai da kasani. An gane ko? Sai mun yi imani da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mahaliccin kowa da komai, shi ya halicce mu, shi ya halicci ayyukan da muke aikatawa, ya halicci mai motsi, ya halicci motsinsa, ya halicci nutsatse, ya halicci nutsuwarsa, ma'ana duk abin da muke aikatawa da mu da aikinmu gaba daya halittu ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim. Ash-shahid wa khalaqa kulla shay. Ubangiji ta'ala shi ya halicci dukkan komai, kuma haka ya faɗa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ubangiji ta'ala shi ne mahaliccin dukkan komai, kuma shi mawakilci ne akan duk abin da ka sani. Kuma haka shi ya faɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ubangijin ku shi ya halicce ku, kuma ya halicci duk abin da kuke aikatawa. Kenan sai mun yi imani da mu da ayyukan mu gaba daya wato halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan a takaice kenan maratibul imani bil qada'i wal qadar, haka malamai suke kiransu, maratibul imani bil qada'i wal qadar, martabubi na yin imani da hukuncin Allah da alqadarinsa. Kenan za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa sadisu li imanu bil aqdari fa aykinan biha wa la tumari fa kullu shay'in bi qada'in wa qadar wal kullu fi ummil kitabi mustaqar la naw'a la adwa wa la diyara wa la amma qada Allahu ta'ala hiwala la hula la hamata la wala safar kama biza akhbara sayyidul bashar wa thalithu martabatu li ihsani wa tilka a'laha ladar rahmani wa huwa rusukhul qalbi fi layli irfani hatta yakuna al-ghaibu kaliyani. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wasadisu li imanu bil aqdari, yace ginshiki na shida daga cikin ginshikan imani. Malam yace al imanu bil aqdari, imani da alqadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa. An gane ku? Sai yace fa aiki nan biha, malam yace ka sakankanci game da imani da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa, wala tumali, malam yace kada kai gaddama, kar ka sake kai gaddama kai jayayya game da abin da Allah ya kaddara ma bayinsa. Dan haka Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda sababin da ya rawaito wannan hadisi, kamar yanda wato almajirai wasu daga cikin malamai suka tafi suka haɗu da Ibnu Umar Allah ya ƙara masa yadda suke ce masa, ai a can garinmu, ma'ana ƙasarmu can Basra, akwai wasu mutane sun balla waɗanda suna cewa komai wanda ba su yi imani da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sun ce kawai komai kawai in bawa ya aikata shi ne ya aikata, amma ba maganar Allah ya ƙaddara abu. Abu wai sai in ya faru ne shi ma Ubangiji ta'ala yake sanin ya faru. A lokacin nan Ibnu Umar Allah ya ƙara masa yadda yace da su, yace in kun koma ku faɗa ma irin waɗannan mutane, in kun haɗu da su ku ce. Ibnu Umar yace ba shi ba su, su ma ba su, ba shi, ma'ana ya raba hanya da su. kuma yace ku tabbatar musu dayan su mai irin wannan akida, inda a ce yana da dukiya, yana da zinare daidai da girman dutsen Uhud, idan ya ciyar da wannan dukiya gaba daya akan hanya ta daukaka addinin Allah daidai da dala Allah, ba zai karba masa sai yayi imani da alƙadarinsa. Yace ku ji, in ku duk wanda yake da irin wannan akida, in kun haɗu da shi ku faɗa masa duk abin da ya mallaka na dukiya, ko da ya kai dutsen Uhud ga zinare, idan ya ciyar da shi fi sabilillahi Allah ba zai karba masa daidai da wayar zarra sai in yayi imani da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To don haka game da shi wannan mas'ala, mutane sun kasu kashi uku, ma'ana aqida ce kusan kala uku akan wato wannan mas'ala ta al-imanu bil qada'i wal qadar. Akwai waɗanda su da suka kalli ganewar alƙadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai suka makauce game da zaɓi da Allah ya ba bawa, sai suka ce a ai kawai shi bawa kawai yanda ka san tamkar gashin kaza, ko mu ce tamkar gashin tsuntsu a cikin sahara sai inda iska ta kada shi sai yanda ta yi da shi, suka ce tamkar gawa ce a hannun mai wanke ta sai yanda ya juya ta. An gane ku, ma'ana duk abin da bawa yake kawai tuka shi ne aiki, in aiki na alkhairi ya aikata ba shi da wani zaɓi, tuka shi ne aka yi, sa shi ne aka yi aikata, in sharri ya aikata shi ma ba raɗin kansa bane, a kawai sa shi ne aka yi aikata. Suka ce innal abda majburun, suka ce bawa kawai kila sa shi ne ake tursa, sa shi ne ake tuka shi ne ake. Su jama'a na farko kenan, kaga wannan su wuce iyaka suka yi, sun wuce iyaka, sun kawai abinda suka tabbatar da shi alƙadari na Ubangiji subhanahu wata'ala, amma zaɓi da Allah ya ba bawa wannan sun ce kwata kwata babu shi, kawai duk abinda bawa yake yi kawai sa shi ne aka yi, bayyana zaɓi na shi. Su ko jama'a na biyu, su kuma da suka kalli zaɓi na bawa cewa bawa a raɗin kanshi shi yake aikata abin da ya so kuma ya bar abin da ya so, sai suka makauce game da alƙadari na Ubangiji, suka ce a kawai duk abin da bawa ya aikata shi ne ya aikata ma kanshi, ba maganar alƙadari na Ubangiji, ba maganar alƙadari na Ubangiji, kawai shi ne ya aikata abin, shi ma Ubangiji sai in bawa ya aikata ne sannan abin yake wannan. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira, kenan su kaga kishiyar na farko ne, su suka ce kawai duk abin da bawa ya aikata na alkhairi da na sharri kawai raɗin kanshi ne, ba wani kaddarawa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To jama'a ta uku su ne ahlus sunna wal jama'a, aqidar su daman kamar yadda Allah ya faɗa, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida, al'umma ce wasadiyya, adilar al'umma. A nan sai suka haɗa tsakanin wato alƙadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma da zaɓi na bawa, ma'ana duk abin da bawa yake aikatawa bai isa ba ya aikata wato sai da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala na alkhairi ko na sharri. Kenan a nan bawa yana da mashi'a, Allah yana da mashi'a, amma mashi'ar bawa mai biya ce ga mashi'a ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da Allah ya halicce mu ya ba mu zaɓi, ya nuna mana ga hanya ta kurai ga hanya ta banza, abinda ya rage mu zaba ma kanmu, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, kamar yadda ya faɗa wa hadainahu najdai, bawa yana da mashi'a kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah, duk abinda kuke so ba zai tabbata ba sai idan Allah ya so. Kenan kai bawa kana da yanci, kana da zaɓi na ka zaba ma kanka abinda kaga ya dace da kai, na kwarai ko wanda yake ba na kwarai ba, to amma koda ka zaba ma kanka ba zai tabbata ba sai idan Allah ya so. To wannan shine kenan aqidar ahlus sunna wal jamaa, suka ce fi'lul abdi ka'inun bi qadarillahi azza wa jalla wa bi ikhtiyaril abd, duk abinda bawa yake aikatawa to yana kasancewa ne da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma da zaɓin shi bawa, Allah ne ya kaddara ma kuma zaɓin kanka ne. to zaɓin kanka ko ba zai tabbata ba sai in Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so. Shine anan yace wasajisul imanu bil aqdari, ginshiki na shida daga cikin ginshikan imani shine yace al imanu bil aqdari, wato imani da alqadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ma Jibrilu yace wa antu umina bil qadari khairihi wa sharrihi, kai imani da alqadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala alkhairin sa da sharrin sa, ma'ana duk abin da ya same ka na dadi da wahala, to kai imanin cewa Allah ne ya kaddara maka. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa alam annama akhfaka lam yakun li yusibaka wa ma asabaka lam yakun li yukhdiya, kai sanin cewa duk abin da ya kuskure maka to tun can ma bai zamanto wanda zai same ka. An gane ku, duk abin da ya kuskure maka to kai imanin cewa tun can ma Allah bai kaddara ba zai same ka. Wa ma asabaka, duk abin da ya same ka kuma lam yakun li yukhdiya, kai imanin cewa ba yanda za a yi ya kuskure maka. Dan haka kan mai tsautsayi wannan duk bai taso ba, ba maganar tsautsayi. Duk abinda kaga ya same ka Allah ne ya kaddara maka, ba makawa, ba yanda za a yi ka kauce masa dadi da wahala. Shine yace fa aiki nan biha, malam yace ka sakankance wato game da alkadari da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wala tumari, malam yace kada ka yi jayayya, kada ka yi gardama. Lafazin wala tumari an ciro shi ne daga almira. Idan aka ce almira shine wato gardama da jayayya, kamar yadda Allah yace fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tastafti fihim minhum ahada, sai yace fa kullu shay'in, dukkan komai na gudana bi qada'in, da hukuncin Allah wa qadar, wato da alkadarin sa. Duk abin da ka sani yana gudana ne da alkadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hukuncin sa. Sai yace wal kullu, gaba dayan komai, fi ummil kitabi, wato yana cikin asalin wato littafi. In aka ce ummul kitab shine ay asluhu, shine lawhul mahfuz, domin al-um shine al-asl. Yace wal kullu, komai da ka sani gaba daya mustaqar, yace an rubuce shi, an tabbatar da shi, fi ummul kitab, wato a cikin lawhul mahfuz. Shine Ubangiji ta'ala ya faɗa game da al-Qur'ani, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim, wa innahu fi ummil kitabi, lalle shi wannan abin da ka zo musu da shi na al-Qur'ani, tushen shi fi ummil kitabi, yana cikin lawhul mahfuz. Shine Ubangiji ta'ala yace, shine anan yace wal kullu, yace komai da ka sani mustaqar, yace an rubuta shi, an tabbatar da shi, fi ummil kitab, a cikin lawhul mahfuz. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa cewa wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar, dukkan wani ƙaramin laifi da babban laifi to an rubuta shi, an tabbatar da shi, a cikin lawhul mahfuz. Ko kuma dukkan wani abu ƙarami da wani abu babba, gaba ɗaya Allah ya tabbatar da shi a cikin wannan littafi. Kamar yadda yace wa kullu shay'in fa'aluhu fi zuhur, duk abin da suka aikata Ubangiji ta'ala yace fi zuhur, yana cikin littafi. Sai yace wa kullu sagirin, dukkan wani ƙaramin aiki, wa kabirin, da wani babban aiki da suka aikata, mustaqar, Ubangiji ta'ala yace tuntuna an rubuta shi, an tabbatar da shi. Shine yace wal kullu, yace gaba ɗayan abinda bayi suke aikatawa, mustaqar, ma'ana an rubuta shi, an tabbatar da shi, fi ummil kitab, wato a cikin wato asalin littafi shine lawhul mahfuz. To dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka ji haka, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa komai an gama, kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, riwaya ta Suraka ibn Malik ibn Jusham, ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya kara masa yadda, sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace bayyin lana dinana ka anna khuliqna al'an, yace ya Rasulullahi, bayyana mana addininmu, kace kamar yanzu aka halice mu. Yace ya Rasulullahi, bayyana mana addininmu. Sai yace fima al'amalu yau, yace ya Rasulullahi, wai game da me, akan menene muke aiki a yau. A fima jaffat bihi al-aqlam wajratil maqadir am fima nastaqbil, yace muna aiki ne a yau game da abin da alƙalami tuntuni ya bushe, alƙadarin Allah ya gudana, ko kuma a abin da zai zo gaba ne, ma'ana abin da muke aikatawa a yau wai tuntuni an riga an kare ko kuma wani sabon abu ne wanda zai zo a gaba. Manzon Allah ya ce masa la bal fi ma jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir, kuna aiki ne game da abin da tuntuni alƙalami ya riga ya bushe, alƙadarin Allah tuntuni ya riga ya gudana. Allah sai ya ce fa fi mal amal, ya ce to ya rasulullahi in har haka ne to aikin mi make, mu dogara ma akan abin da Allah ya riga ya kaddara, tunda ya riga ya kaddara ɗan aljanna ya kaddara ɗan wuta, to mu dogara akan abin da Allah ya riga ya zartar da shi kawai. Manzon Allah sai ya ce a'a ini malum fa kullum muyassar, a wata riwaya sai ya ce kullu amilin muyassarun li amali. Manzon Allah ya ce ku dai yi aiki, ku ci gaba da aiki, kowa an hore shi akan hanyar abinda aka halice shi saboda shi, an gane ku. A wata riwaya ya ce kowane mai aiki an hore shi ne domin aikin da aka halice shi saboda shi, kenan wanda Allah ya halice shi ya kaddara cewa dan aljanna ne, to Allah zai taimaka masa, zai saita shi akan tafarkin da zai bi sau da kafa, wanda ba zai taka birki da shi face gidan aljanna abubuwan kiyama. Haka wanda Allah ya halice shi ya kaddara masa siyata a gobe kiyama, shi ma za a hure shi akan wannan tafarki, ba zai taka birki da shi face gidan wuta. Dan haka Ubangiji ta'ala yake faɗa fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. To shine anan, wato shine kenan malam yace wal kullu fi ummil kitabi mustadar, kenan komai Ubangiji ta'ala ya riga ya tabbatar da shi ya gani. To dan haka game da shi wannan alƙadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato kaddarawa da Allah yayi, wasu malamai suna kasa shi kashi hudu, wasu suna kasa shi zuwa kashi biyar, wanda na farko akwai at-taqdirul azali. At-taqdirul azali kaddarawa wanda take ta tumbauri, ma'ana ta tumbauri, in aka ce al-azal abinda kenan bashi da farko, wanda kafin Allah ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai kamar yadda bayani ya gabata, to Allah ya kaddara komai ya kare komai, duk abinda zai wakana har zuwa kiyama gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara shi, wannan shine ake kira da at-taqdirul azali. Sannan na biyu, wato akwai at-taqdirul umri. At-taqdirul umri, at-taqdirul umri shine abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kaddara ma bawa a lokacin da aka daidaita halittarsa a cikin cikin mahaifa. Idan ɗa ya cike kwana 120, ma'ana mani idan ya shiga cikin mahaifa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi tabbatacce, yakan kwashe kwana 40 yana matsayin mani bai canza ba. Randa ya cike kwana 40 sai ya canza, ya rikida, sai ya koma gudan jini, gutsi wanda yake da jini. To yana nan a matsayin gudan jini sai ya kwashe kwana 40, idan ya cike kwana 40 sai ya canza, sai ya koma wata guntuwar tsoka, an gane ko, gwalgwadon kenan tsoka wanda ake taunawa. Yana nan a matsayin wannan tsoka zai kwashe kwana 40, randa ya cike kwana 40 Ubangiji ta'ala na daidaita halittar abinda yake nufin halitta a cikin mahaifar. Ɗa ɗaya ne ko biyu ne ko sama da biyu ne, namiji ne ko mace ce, a ran nan za a daidaita halittar, a fitar da hannuwa da ƙafa da idanu da kunne da hanci da baki da sauran gaɓɓai gaba ɗaya, a ran nan ake cika halittarsa. Idan aka cika wannan halitta, Ubangiji ta'ala sai ya turo mala'ika na musamman, wannan mala'ika sai Allah ya wakilta shi game da cewa ya busa ma wannan ɗarai. Sannan kuma sai a umarci mala'ikan game da rubuta abubuwa guda hudu. Manzon Allah ya ce farko zai rubuta wato ajalinsa, kwanukan rayuwarsa, iya adadin kwanukan da zai yi, da awowin da zai yi, da mintunan da zai yi, da sakandin da zai yi a rayuwarsa gaba ɗaya, mala'ikan sai ya rubuta. Abu na biyu shine arzikinsa, ma'ana cinsa da shansa, gaba daya a ranan sai an rubuce iya adadin abin da zai ci ya sha a rayuwarsa. Abu na uku za a rubuta, wato shine a wannan, wato za a rubuta aikinsa, aiki ne wanda yake na kwarai ko aiki ne wanda yake na banza. Sannan abu na hudu za a rubuta cewa dan aljanna ne ko dan wuta ne. Gaba ɗayan waɗannan al'amura guda hudu sai an rubuce su a ran da ɗaya cike kwana 120 ran da aka busa masa rai. To wannan shine ake kiran shi at-taqdirul umri, kaddara abin da zai wakana gabawa a iya rayuwarsa. Kaga adadin kwanukan rayuwa, arzikinsa, aikinsa, dan aljanna ne ko dan wuta ne, gaba ɗaya an rubuta. Sannan na uku shine at-taqdirus sanawi, kaddara abin da zai wakana gabawa a cikin shekara. Shi kuma wannan yana kasancewa a daren Lailatul Qadr. A daren Lailatul Qadr Ubangiji Ta'ala ke kaddara ma bayinsa duk abin da zai wakana a cikin wannan shekara, da waɗanda za a karɓi rayuwarsu, da waɗanda za a rayasu, da wanda za a ɗaukaka darajarsu, da wanda za a ƙasƙanta, da waɗanda za a talauta, da waɗanda za a azurta, da waɗanda za a ɗora musu rashin lafiya, da wanda za a ba su wannan za a ba su lafiya, duk a cikin wannan dare na Lailatul Qadr Ubangiji Ta'ala ke kaddara ma bayinsa abinda zai wakana a cikin shekarar. Shine ake kira at-taqdirus sanawi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim, fiha yufraku kullu amrin hakim, a cikin wannan dare ake karkasa dukkan wani al'amari wanda yake abun hukuntawa. Shine ake kira kenan at-taqdirus sanawi, kaddarawa ta cikin shekara kenan, ta tsawon shekara ga kowane bawa. Sannan na hudu shine at-taqdirul yawmi, kaddarawa ta cikin yini, ta kowane yini Ubangiji Ta'ala yana kaddara ma bayansa iya abin da yake. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa, kullu man alaiha fan, ko kuma kamar yadda yake faɗa, kullu yawmin huwa fi sha'an, kullu yawmin huwa fi sha'an, ma'ana a cikin dukkan wato yini Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala wato yana cikin sha'aninsa da lamarinsa. Ma'ana shine duk abin da a cikin yini gaba daya a kowane second Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana cikin al'amarinsa. Ana kashe wasu, ana rayar da wasu, ana ɗaukaka wasu, ana kaskanta wasu, wasu a azurta su, wasu a talauta su, wasu a ba su lafiya, wasu a dora musu rashin lafiya. Wannan shine kenan ake kira at-taqdirul yawmi. To shine kenan a nan duka wannan mas'aloli ne waɗanda suke da alaƙa da wato al-imanu bil qada'i wal qadar. To shine a nan malam sai ya zano mana wasu al'amura guda shida waɗanda sun ci karo da imani da alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Duk wanda ya yi ƙudurin ɗaya daga cikinsu, to imanin shi da alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala bai tabbata ba, saboda sun ci karo da tauhidi. Shine malam ya ce la nau'a, malam ya ce ba maganar tauraro. An gane ko? Annau'u wato suna ne na tauraro. La nau'a, malam ya ce ba maganar tauraro, kaza ya kama don haka kaza ya faru. Kamar yadda wasu suke da wannan aƙidar cewa taurari da kullowarsu da faɗawarsu da tafiyarsu da haɗuwarsu da raguwarsu wato suna da tasiri game da abin da ke faruwa a ban ƙasa, cewa in tauraro kaza ya fito to yanzu ruwa ya zo. Shine suke cewa wani tauraro wai jabha uwa ruwa, wai daga ta kama ruwa yanzu ka ga ruwan sama yana sauka, an dangana ruwan zuwa ga wannan tauraro. Kamar yadda ake faɗa cewa ai ku bari ku gani har watan uku ya kama, in dai watan uku ya kama ruwa ya zo. Watan uku baya zawa da ruwa, wata ne daga cikin watanni. Iya abinda zaka iya faɗa dama-dama kace galibi watan ut zamani ne na saukar ruwan sama, amma a ce ku bari ut ta kama, in ut ya kama ruwa ya zo, kenan ut kin shi yake zawa da ruwa. To shine kamar yanda masu haka harka ta taurari suke cewa ko ni tauraro jabha wai daga ya kama yanzu ka ruwa yana sauka. To wannan ba maganar tauraro cewa baya da sanya hannu game da tasiri game da abin da ke faruwa a ban kasa. Ko in wani tauraro ya kama wuri kaza ko tauraro ya koma wuri kaza sai a ce ai kaya za su yi tsada ko kuma kaya za su yi rage. Ko a ce ai akwai wani bala'i da musiba tauraro kaza da tauraro kaza sun haɗe. To dan haka wannan duka rashin imani ne da alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Ko kuma wai in tauraro kaza ya kama ai ka ga girgije yanzu ya ringa tasowa yana kaza. Wannan duka ya ci karo da alƙadarin Ubangiji. Babu wani tauraro da yake da sanya hannu game da abin da ya shafi abin da Allah yake gudanarwa game da halittunsa. Saukar ruwa Ubangiji Ta'ala shi ne yake kuro girgije a ganin damarsa kuma ya kai shi inda yake so ya zubar da ruwa. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa mana alam tara annallaha yuzji sahaban thumma yu'alliku bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilali wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min baradi fa yusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu an man yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Ubangiji Ta'ala ke faɗa alam tara annallaha yuzji sahaban. Shin baka san da cewa Ubangiji Ta'ala shine ke kore girgije zuwa inda yake so? Thumma yu'alli shine yake koro da girgije thumma yu'alli ku bainahu. Idan ya koro da girgije sai kaga wani yanki can wani yanki can wani yanki can. Haka zaka ga gajimare kamar yadda ake faɗa a Hausa. In aka ce gajimare hadari ne yakan taso kaga wani yanki a can wani yanki a can wani yanki a can. Shine yace alam tara shin baka da masaniyar cewa annallaha yuzji sahaba. Lalle Ubangiji Ta'ala shike koro girgije kuma yu'allifu bainahu sannan shi yake hada tsakaninsa. Sai kaga girgijen da kake gani a wancan bangare sai kaga yazo ya hadu da wannan wannan yazo ya hadu da wannan wannan yazo ya hadu da wannan summa yu'allifu bainahu sannan Ubangiji Ta'ala ya hada tsakaninsa summa yaj'aluhu rukaman sannan Ubangiji Ta'ala sai ya maida shi ya zamanto mai hauhawar juna wani ya hau wani. Ubangiji Ta'ala ya ce fatara alwadqa yakhruju min khilali sai kaga mamakon ruwa na fita daga tsakinsa. Wannan hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine yake kore girgije ya kai shi iya inda yake so ya zubar da ruwa. Kamar yadda yake faɗa Allahul ladhi yursilu riyaha fatusiru sahaban fayabsuduhu fis sama'i kayfa yasha wa yaj'aluhu kisafan fatara alwadqa yakhruju min khilali فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. سيجي فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Bayan waɗannan ayoyi suna nuna cewa Ubangiji Ta'ala shine yake kore girgije ya kai shi iya inda yake so ya zubar da ruwa ba maganar wani tauraro. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim an gama sallar asuba a nan Hudaybiya. Manzon Allah da ya gama sallah wanda kuma karshen dare ne an kwana ana ruwa da aka gama sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya waiwayo sai ya faɗa ga sahabbansa. Manzon Allah yake cewa shin ko kun san abinda Ubangijinku Subhanahu wa Ta'ala yake faɗa? Suka ce Allahu wa rasuluhu ala Allah da manzansa su ne mafi sani. Manzon Allah sai ya ce to Ubangiji Ta'ala na faɗa cewa bayina sun wayi gari akwai mai imani da ni akwai mai kafirci mu. Ubangiji Ta'ala ya ce fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Ubangiji Ta'ala ya ce duk wanda idan aka yi ruwa yakan faɗa ya ce an mana ruwa da kyautar Allah da jin kansa, Ubangiji Ta'ala ya ce wannan shine mai imani da ni kuma shine mai kafirce ma tauraro. Amma wa amma man qala mudirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Duk wanda zai faɗa ya ce ai an mana ruwa ne da tauraro kaza ma'ana uti ne ya kama ko kuma jabha ce ta kama misali, manzo Ubangiji Ta'ala ya ce wannan shine mai imani da tauraro kuma shine mai kafirce. To shine anan malam ya ce la nau'a ya ce ba maganar wani tauraro ba game da abin da ke faruwa a ban kasa na saukar ruwa ko rashin ruwa ko arha ko tsada ko wani bala'i ko wata lafiya ko nukwanciyar hankali da cewa wai akwai wani tauraro mai wutsiya ya kama da sauran su ganin ki ba alheri ba, wannan duka wato aqida ce ta maguzanci. Kenan ka yi imani da tauraro, kenan babu alkadarin Ubangiji subhanahu wataala, baka yi imani da alkadarin shi, kenan ka yi imani da cewa tauraro yana zauwa da wani abu. Shine yace la nau'a, ba maganar wani tauraro, malam yace wala adwa, yace kuma ba maganar wato gogar cuta. An gane ko? Ba maganar gogar cuta, kamar yadda wasu suke da aqidar cewa ai ita rashin lafiya a dabi'ar ta ne takan tashi daga jikin wani ta je jikin wani. Ma'ana in dai mutum yana da rashin lafiya, duk wanda yake zama da shi shi ma zai gogi irin wannan rashin lafiya ya tashi da ita. Shine manzon Allah yace la adwa, manzon Allah yace kwata kwata ba maganar gogar cuta, hadisi ne sahihi na cikin sahihai. Manzon Allah yace la adwa wala diyara, manzon Allah yace ba maganar gogar cuta wala diyara, kuma ba maganar canyi wala hamata wala safar, manzon Allah yace ba maganar mujiya kuma ba maganar watan safar. Shine anan wato malam ya waki hadisin, manzon Allah yace la adwa, shine malam yace la adwa wato ba maganar gogar cuta, kenan a ɗabi'a ba maganar a ce wane ya goga ma wane cuta. An gane ko? Aqida ce wadda take ta maguzanci na cewa wani ya goga ma wani rashin lafiya, a duk wanda ya yi imanin da cewa a ɗabi'a ne rashin lafiya ake gogarta, to wannan babu imani da alƙadarin Ubangiji subhanahu wataala. Wani daga cikin larabawan ƙauye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan hadisi ya ce la adwa wala diyara, ba maganar gogar cuta, gogar rashin lafiya, ya ce kuma ba maganar canyi. Sai ya tashi ya miƙe ya ce ya Rasulallahi, ba ni labari, mu makiyaya, ya ce idan muka ɗauko raƙumi mai kazuwa muka saka shi a garken raƙuma waɗanda suke lafiyayyu gaba ɗaya sai su kamu, gaya mun mene yasa haka? Manzon Allah sai ya ce masa faman a'adal awwal, shi na farkon waye goga mishi? In har kana da aqidar cewa wannan da kuwa ɗauko shi kuka saka shi a cikin lafiyayyu ya goga musu, to shi kuma waye goga mishi? Manzon Allah ya ce gaya mun faman a'adal awwal, shi raƙumin na farkon mai rashin lafiyar shi waye goga masa? To don haka shi maganar cewa wane ya goga mu, wannan kwata-kwata ya ci karo da tauhidi. Amma kasancewar kuma shari'a da ta sa cewa a nisanci zauwa da marar lafiya a cikin lafiyayyu, da hadisin da yake nuna cewa gari in ana kwalara ana irin wannan alloba, wanda yake cikin garin kada ya fita, wanda yake wajen garin kada ya shiga, da hadisin da manzon Allah yake cewa kallimil majzuma bainaka wa bainahu qidarun min awrum hayni, kama kuturu magana tsakaninka da shi gulgudan tsawon goran mashi ɗaya ko kuma goran mashi akalla tsakaninka da shi a samu kamar misali metr kamar biyu ko kuma zuwa metr hudu tsakaninka da shi in zaka mai magana. Da hadisin da yake cewa firra minal majzumi firaraka minal asadi, shi ma hadisi ne sahihi, manzo Allah yace guje ma kuturu irin yanda kake guje ma zaki. Dukkan su irin waɗannan hadisi ba su da cin karo, babu tuka da warwara tsakaninsu da wannan hadisi. Wannan yana nuna mana ruko da sababi, ruko da sababi. An gane ko? Kai ka yi imani cewa wannan nisantar da kai na mai wannan rashin lafiya sababi ne ka kama, wanda kuma sababi yana daga cine shi ne ɗaya daga cikin a wannan ɓangaren tawakkali. In tawakkali baya tabbata sai ka yi ruko da sababi, kuma ka gudu ne daga wajen Ubangiji subhanahu wataala ka koma zuwa gare shi. Don haka kenan anan dan a kiyaye mana imanin mu, kuma wannan shine yake nuna cikar tawakkali ga Ubangiji subhanahu wataala ka kama sababi. Lalle kasancewar duk wata rashin lafiya wadda ake tsammanin ana iya dauka da izinin Allah, to anan ka nisanci wannan mai rashin lafiya, wannan kai ruko da sababi kuma bai ci karo da tauhidi ba, shine ma cikar tawakkali da Ubangiji subhanahu wataala domin ka kama sababi. Don haka hadisi ne tabbatacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa in alloba ta auku a gari, to wanda yake cikin garin kada ya fita, shi kuma wanda yake wajen garin kade kaza. Me yasa? Saboda shi wanda yake cikin garin in har ya fita, to wannan zai wani tasiri game da imaninsa, zai ce kenan in har Allah ya sa ya fita ya kubuta ya kai labari, zai iya cewa inda a ce ina ci gaba da zama a wannan gari ni ma yanzu sai labari, kenan da babu kenan. Anan menene iya aqidar shi? Kamar ya guje ma alƙadarin Ubangiji subhanahu wataala. Shi kuma wanda yake wajen gari da aka ce kar ya shiga, kenan wannan yana iya shiga in abin ya same shi, sai a ce ai shi ya kai kanshi, shi ya kai kanshi inda bai je ba, ai da yanzu yana nan shi ma lafiyarsa kalau. To dan haka wannan duka yana nuna mana wato ruko da sababi, ruko da sababi, an gane. Dan haka kenan su waɗannan hadisai ba su da cin karo da juna da wannan hadisi da manzon Allah ya ce la aduwa, ba maganar gugar cuta. Kenan a iya abin da yake a aqida ta ahlus sunna wal jamaa, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi, ba maganar gugar rashin lafiya. Duk wanda kaga rashin lafiya ta same shi, to Allah ya tuntuni ya kaddara masa kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara 50. Maganar na zauna da wani shi ya goga mun bata mata so ba, amma duk rashin lafiyar da ake tsoron cewa ana goga, to abinda da izinin Allah, to abinda za a yi ruko da sababi, sai ka nisanci irin wannan mai rashin lafiyar, ka nisance shi. In ka nisanta, wannan shine cikar tawakkali, kuma ka yarda ka amince ba abinda zai same ka sai abinda Allah ya kaddara maka. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shine sai malam yace wala iyara, wato kuma ba maganar wato canyi. Idan aka ce addiyara, wato shine canyi. Me ake nufi da canyi? Shine mutum ya bar bukatar sa, yayi kudirin cewa wannan abu in nayi ma ba zai yiwu ba, saboda ya canza wani abu. Kamar yanda Larabawa a jahiliya su canjin su dibar su yanda suke, in mutum zai yi aure ko zai yi wani bulaguro ko zai fara wata kasuwa ko wani aiki dai, idan zai fara sai ya zo ya tarar da bishiya ko mu ce itaciya wanda ke akwai tsuntsaye a kanta, sai ya furgitar da wannan tsuntsaye. Idan suka yi wajen dama sai ya ce ai akwai alkhairi, al'amarin nan ya yi. Idan suka yi wajen hagun sai ya ce al'amarin nan bai yiwu ba, sai ya ja da baya. Shine ake kira at-tadayyur kenan. Mutum ya hurgita tsuntsaye, in sun yi dama sai ya ce akwai alkhairi, sai ya ci gaba da yin abu. In sun yi hagun sai ya ce babu alkhairi. To haka wasu sukan yi da wannan tsuntsaye, wasu ko sai su yi da sharan wasu kalimomi. In za ka yi wani abu, in ka ji wata kalima ta fada kunnanka, sai ka ce abin nan ai babu alkhairi a cikin shi. Ko kuma da wasu kwanuka, wasu zamunna, kamar yanda ake canfa da wata larabgana cewa wai babu sa'a, laraba ce mai kalula, ba a wanka, ba a wanki, ba a yanke farce, har ma wani rubutu ake ana rabawa gida-gida, wai rubutu na larabgana, an canfa ta yi ta wannan laraba. Wai babu sa'a, laraba ce ta ƙarshen watan Safafa. Wasu su canfa, kamar misali wasu daga cikin bayan Allah, in mutum ya fito da sassafe ya haɗu da mai ido ɗaya ko gurgu, sai ya ce yau babu sa'a, yau babu sa'a, ya haɗu wai da mai ido ɗaya ko kuma ya haɗu da gurgu. Akwai wanda su kuma suke canfa wai cewa in ka kasa kayan kasuwa cinikin harko ba a yin shi da bashi, in kai da bashi wai da bashi yake kariya, da cewa kuma halu ai ba a sayar da kaya da dare, cinikin dare wai babu albarka a cikin shi. Ka je kasashen Larabawa ka gani kantuna ba a bude su sai da dare, yini suke arhi. Da kuma waɗanda suke canfa, kamar misali wato shine sai a ce ya auri mace mai farar kafa, ai tunda ya aure ta sai rashin lafiya, ko kuma duk abun hannun shi ya ja da baya, ya talauce ya tsiyace, wai mace ce ce mai farar kafa. Da gida da suke canfawa sai a ce ai gidan nan da muka koma banda bala'i da musiba, babu abin da yake gudana gobe. Akwai wani gida da aka canfa shi can, wai duk wanda ya saya kafin ya gina bai ya kwashe lokaci ya mutu, duk wanda ya saya wani. Wani ya ce shi a sayar mishi, aka sayar mishi, a yanzu da ya gina gidan an fi shekara 10 wani abu. Ko ka ji an ce ai wannan mata duk wanda ya arme ta bai ya kai labari, in kwanuka kaza, sai ka ji ana cewa miji nawa ta kashe. ta isa da kashe kashewa da rayawa abu ne wanda yake hannun Allah. To duka wannan canji ne da suke kuma wannan ya ci karo kenan duk wanda yake da irin ko kuma a ce wani yaron kalula gare shi an aike shi ma ba ya samu kan ma ka aike shi in ka aike shi ma to kaga anan duka wasu abubuwa ne na canji wanda kwata-kwata baya halatta ya ci karo da tauhidi. To shi ne yace wala diyara malam yace ba maganar canji kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yanda Fir'auna da mutanansa suka canfa annabi Musa suka ce dade muna zaune lafiya da zawwar annabi Musa kawai da bala'i da musiba suka biyo baya kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsi min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibuhum sayyi'atun yaqayyiru bi Musa wa mamma ala inna ma ba'ihum indallah walakinna aktharuhum la ya'lamun. Wai dadi muna zaune lafiya kawai da zawwar annabi Musa duk wani bala'i da musiba ya same ni. To shi ne yace wala diyara ba maganar canji sai yace wala amma qadallahu ta'ala hi wala ba wanda yake sai ya juyar da abinda Allah ya hukunta ya zartar da shi duk abinda Allah ya hukunta ba wanda yake sai ya juyar da shi shi ne yace wala hi wala ba maganar juyarwa amma qadallahu ta'ala game da abinda Allah ya hukunta yace la gula yace kuma ba maganar fatalwa lafazin gul mufrad ne na gailan gailan wato sune fatalwa kenan wanda ita kuma fatalwa shar'i ne na shaytanu aljannu shaytanin aljannu da ɗan dabu shine ake wannan fatalwa wanda kasancewar tun a jahiliya shaytanu daga cikin aljannu sune suke rikida suke sauka a cikin dazuka da hanyoyin jama'a suke cutar da jama'a shi yasa so ku a jahiliya in ka sauka wuri sai ka ce a'udhu bi sayyidi hadhal makan min sharri sufaha'i suna neman tsari da aljannu to wannan sai ya kara ma aljannu dagawa da shishigi da ketare iyaka kuma suka kara ma ƴaƴan adam din tsoro da firgici shine Ubangiji ta'ala yace wa annahu kana rijalun min al-ins ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. To shine ake cewa fatalwa aljannu ne suke rikida shaydanun su suke furgitar da jama'a suke tsoratar da su shine ake cewa fatalwa shine yace la gula yace ba maganar wata fatalwa an gane ko ba maganar wata fatalwa dan haka sai aka canza mana maimakon da su a jahiliya suna neman tsari da shaydan da aljannu Ubangiji ta'ala sai ya koya mana yanda zamu wa qurrabi a'udhu bika min hamzati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdu wa qurrabi a'udhu bika min hamzati shayatin ce ya Ubangiji na ina neman tsari da kai game da barnace na shaytanu ina neman tsari da kai game da shaytanu kada su halarci ni duk inda nake na haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mana duk wanda ya sauka wani masauki idan yace a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq manzo Allah yace har ya bar wannan guba abinda ya isa ya cutar da shi an gane ko ba maganar wata fatalwa shine yace la gula ba maganar wata fatalwa sai yace wala an gane ko shine kenan irin kamar yanda a cikin ayan adam masihirta ake cewa suke yi wani kambantuwa ce mutun ya zama kura ko ya zama menene yana tsare mutane akan hanya irin yanda ƴan dabu suke yi haka ne dabu suna yi dabu kuma baya kasancewa baya tasiri sai da izinin Allah to su ne a cikin aljannu suka rikida su koma wannan fatalwa da ake tsoro shine ake cewa la gula yace ba maganar fatalwa wala hamata kuma ba maganar mujiya wanda su a jahiliya suna kudirin cewa kowane mutum idan ya mutu akwai mujiya akwai wannan kinshin mujiyar shi da take tasowa daga cikin kabarin shi ta hudu to ita mujiya wani tsuntsu ne wanda yake da manyan idanu shine ake kiran shi hama har yau akwai wannan akida musamman a cikin kauyuka nan zaka ji mujiya in ta sauka sai a je a dauki bakin wuta ana kure ta wai ta tashi ta yi gaba wai in har aka sake ta yi kuka to sai an yi mutuwa a wurin ita mujiya ta isa ta janyo mutuwa duk wanda kaga ya mutu lokacin shi ne in ta sauka abu bakin wuta zaka ga an jama'a sun dauko ana kore ta wata yin gaba, in dai aka sake ta yi kuka mutuwa za a ita ce ake kira da hama. Yace la hamata, yace ba maganar mujiya ta yi kuka a ce mutuwa za a yi, wala safar kuma ba maganar watan safar a ce ba a aure, ba a kasuwa, ba a bulaguro a cikin watan safar. So da yawa a shekarun da suka wuce, in watan safar ya kama, duk wata sanarwa ta aure da ake yin ka kama gidan radio ba sai dai ta mutuwa ko kuma wannan suna da sauransu, amma ta aure ba maganar, saboda sun canfa watan safar cewa babu wai alkhairi a cikin shi, dan haka ba a aure a cikin watan safar. Kamar yadda Larabawa su kuma sun canfa, wasu daga cikinsu sun canfa watan Shawwal. Aisha ta ce kun canfa watan Shawwal, ta ce ni kuma zan Allah sallallahu alaihi wa sallama a watan Shawwal ya aure ni, kuma a watan Shawwal wato aka kawo ni gidansa. Ta ce kuma duk a cikin matan shi gaba ɗaya babu wadda ta yi ribanta da san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kauna sama da ni, ma'ana ba wadda manzan Allah ya fi so sama da ni. Ku kuna cewa watan Shawwal babu albarka, babu sa'a a cikin shi. Don haka shi ne malam ya ce wala safar, ba maganar watan safar. An gane ku cewa ba a bulaguro, ba a aure, ba a fara kasuwa, duk wani aiki na alkhairi ba a yi, wai babu sa'a a cikin shi. Malam ya ce kama bi za khabara sayyidul bashar, ya ce kamar yanda wato shugaban ‘ya’yan Adam, ma’ana ya ba da labari game da wannan. Kenan hadisin da ya ce la nau’a la adwa wala diyara wala hamata wala safar, da shi la nau’akin da labun duka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya ba da labari. Kwata-kwata waɗannan abubuwa shida sun ci karo da imani da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta’ala. Duk wanda ya yarda da ɗaya daga cikinsu, to imanin shi da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta’ala bai tabbata ba. Shi ne sai ya ce wasalisun, ginshiki na uku, wato wasalisun, wato martaba ta uku daga cikin maratibu din, ya ce martabatul ihsani, ita ce martaba ta kyautatawa al-ihsan. Kamar yadda ya ce masa mal ihsan, qala anta abudallaha ka annaka tarahu, sai ya ce wa tilka a'la haladar rahman, wannan martaba ita ce mafi ɗaukaka, ita ce kululuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku, da ya ce addini martabobi ne guda uku, martaba ta farko al-islam, martaba ta biyu al-iman, martaba ta uku al-ihsan. Kaga a nan abinda muke so mu kalla, shi muhsin ya fi mumini, shi kuma mumini ya fi musulmi, ko ka ce musulmi bai kai mumini, shi kuma mumini bai kai muhsin ba. An gane ku, kenan shi musulunci bai kai imani ba, shi kuma imani bai kai ihsani ba. Kenan kololuwa ƙarshe matattakara ce guda uku, ɗaya biyu uku. Kenan mataki na farko, martaba ta farko shi ne musulunci, martaba ta biyu imani, martaba ta ƙarshe kololuwa kenan shi ne al-ihsan. Shi ne ya ce wa tilka a alaha, wannan martaba ta uku, martaba ta al-ihsan, ya ce a alaha ita ce mafi ɗaukakar dukkan martabobin, ladar rahman a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malam sai ce wa hiya rusukhul qalbi, wato shine tabbatar zuciya fil irfani game da sanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, hatta ya kuna al-ghaibu kalliyani, duk wani abu wanda yake fake ya zamanto tamkar kana ganin shi da idanka. Kenan shi kuma matsayi biyu ne, matsayi na farko shine kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, da Jibril ya tambaye shi yace masa mal ihsan, menene kyautatawa? Manzon Allah sai ya ce masa anta abudallaha ka annaka tarahu, yace shine da zaka bauta ma Ubangijinka ka annaka tarahu, kamar kana ganin sa, ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa. Kenan anan bawa ya aikata aiki na ibada, wato akan kudirin cewa Ubangiji su yana ganin Ubangiji subhanahu wataala, ma'ana da zuciyar shi, haske wanda yake na imani. An gane ko? Haske wanda yake na imani, ma'ana ka hararo girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala gabanka a duk abin da za ka aikata. Martaba ta biyu shi kuma ita ku bata kai ba ta farkon, kenan shi wannan martaba ta farko anta abudallaha ka annaka tarahu, ya fi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ita wannan martaba ta muraqaba, in har kai baka ganin ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana imaninka bai kai ba na kahararun girman ubangiji cewa kamar ga ka kana ganin shi, to kai aiki akan cewa ubangiji ta'ala yana ganin ka, babu abin da zai koyi game da namarinka. Kenan shine martaba ta muraqaba. Kenan na farko, anta abudallaha ka annaka tarahu, ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa. Kenan duk wani abu ka halarin tun girman ubangiji subhanahu wata'ala, duk abin da zaka yi san Allah da kaunar Allah ya cika zuciyarka da tsoron shi. Sannan kuma shi martaba na biyu shine kenan, fa illam takun tarahu, in har baka ganin sa, ma'ana imaninka bai kai ba na kahararun girman ubangiji subhanahu wata'ala kamar gashi nan a gabanka lokacin da kake aikata aiki. To ka aikata aikin cewa ubangiji ta'ala yana ganin ka, ta tsaya ka kyautata kenan yanda dai kada Allah ya kama ka da laifi. To wannan shine malam yace wazaka a'ala haladar rahmani, yace wa tilka a'ala haladar rahmani, wannan martaba ita ce mafi daukaka ta martabobin gaba daya a wajen ubangiji subhanahu wata'ala. Sai yace wa hiya rusuk wa hiya rusukul qalbi, shine tabbatar zuciya fil irfani game da sanin Allah, hatta yakuna al-ghaibu, duk wani abu wanda yake fakakke ya kasance kal iyali, kamar gani ido. An gane ko? Kamar gani ido, ma'ana lokacin da kake aikata ibada ka hararu girman ubangiji subhanahu wata'ala, tamkar kana ganin aljanna a gabanka, tamkar kana ganin wuta a gabanka. To wannan ita ce martaba wadda take kenan a'alaha. Sannan ta biyu yace fa illam takun tarahu fa innahu yara, na insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.